والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بايهاك يموى السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدسة دواء أولا يني نلهدي yini na karshe cikin watan Zulhijja a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 26 ga watan Afrilu na shekara ta 1998 dan ci gaba da darasin mu na kitabut tauhid. Yau zamu tashi babu shafa'ati. Babu shafa'ati wa qaulillahi azza wa jalla wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi. Wato babin da zamu tashi akai zai ina magana ne akan ash-shafa'a. Ash-shafa'a kuma shine ceto. Asalin kalmar ash-shafa'a daga shafa'a yashfa'u ne. Yayin da mutum ya mayar da abu ya zama biyu sai a ce shafa'a. Wato kiciyar shafa'i shine wuturi. Idan an ce ash-shafa'a a yi sallatin malamai a yaran malamai shari'ar musulunci shine at-tawassutu lil ghairi بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. أبين دعك نفي دفيتو كيني كشغط أكيا لكان متن بيو نفرقنتو ميروني نبيونتو كما ميكرفي سي كشغط أكيا دن تيمكا وميرونين يسامو شغا يسامو أمفانوا أولين ميكرفون ونن سيني تيتو. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wannan shine ake nufi da suna ce. To ayoyin da malam zai karanto mana da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam dan fayyace mana ceto, dan saboda ceto iri biyu ne, akwai wanda shari'a ta tabbatar, akwai wanda shari'a ta kore. Malam ce babu shafa'ati wa qaulillahi azza wa jalla, da fadin Allah madaukaki, wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. انا magana da annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce anzir, kai gargadi, kai jan kunne bihi da shi. Bihi anan da shi ana nufin alqur'ani, kamar yadda Abdullah dan Abbas yake. Wa anzir bihi, lokacin da zaka razanar da mutane kai musu barazana da ayoyin alqur'ani. Lokacin da za ka wa'azantar da mutane, ka yi musu wa'azi da ayoyin Al-Qur'ani mai girma. Da Al-Qur'ani shi ne hikima. Ba kawai da son zuciyarka ko da basirarka ba, a'a da abin da Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani. Wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim. Wa anzir, ka yi gargaɗi bihi da Al-Qur'ani. Ga wa za ka yi gargaɗi? Allazina yakhafuna an yuhsaru ila rabbihim. Waɗanda suke jin tsoron a tara su a wurin Ubangiji. Waɗanda suke jin tsoron haɗuwa da Allah gobe kiyama. Su ne suke moriya da wa'azin da ake yi da Al-Qur'ani mai girma. Yayin da za a tashe su gaban Ubangiji ɗin, laysa lahum min dunihi waliyyun. Ba su da wani min dunihi kuma bayan Allah, waliyyun mai taimako. Wala shafi'un, ko ba su da wani mai ceto. Wato kenan Ubangiji ta'ala na kore taimako cewa ba mai taimakawa saiwa sai shi, sannan kuma yana kore ceto cewa ba mai yin ceto saiwa sai shi, dan shi Allah shi ne mamallakin ceto ɗin, shi ne mai mallakar ceto. To don haka sai a ji tsoron shi, dan saboda a dace da taimakonsa, ko dan saboda a dace da ya sa mutum cikin ceton masu ceto a gobe kiyama. Ina fatan kun fahimta. Domin ce anzir bihi, lamiri anan yana nuna Al-Qur'ani, tare da cewa inda za mu karanta ayoyin da suke kafin wannan, babu inda aka ambaci Al-Qur'ani. Wanda lamiri kuma ya kamata ya koma zuwa ga wani abin da an ambace shi baya kusa. To amma babu inda aka ambaci Al-Qur'ani a kusa-kusa inda wannan ayoyin suke. To amma malamai suna fassara Al-Qur'ani ne da Al-Qur'ani. Suka ce inzari ana yin sa ne da Al-Qur'ani. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أوحينا إليك قرآنا عربيا من يمك وحين القرآن تبدأ من لتنزرع دان كيمي درغتي إن كاتاسين درغتي دمي راكي القرآن سنالة فذكر بالقرآن من يخاف وإيد سنو بنجي سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين كذا دق أتى يكون آيو ينن أن أمتع القرآن أسللي سونان سيافتو قغلا توانا سيأك أمتع الميري أكتي وأنذر به كذا بماذا كنن بالقرآن كنن بدليل ذكره في بقية الآيات kai gargadi ga wadanda suke jin tsoron atara su gaban ubangiji yayin da zasu zanto ba su da wani mataimaki ba Allah ba sannan ba su da wani mai ceto la'allahum yattaqun kai wannan gargadin gare su domin su zanto masu takawa wa qawlihi da fadin Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ubangiji ce qul ka ce da su lillahi shafa'atu ceto mulkin Allah ne jami'an gaba daya shine malamai suka ce fadin sa cewa jami'an gaba daya wannan na nuna ceto kala kala ne an fahimta ko wannan na nuna anna shafa'ata tata'addadu ceto yana kididduguwa akwai iri kaza to duka kowanne daga cikin ceto dai mallakar Allah ne gaba daya babu wani bangare na ceto wanda wani bil adama ko mala'ika ke mallakar sa dukkan ceto mallakar Allah ne to tunda mallakar Allah ne wa za a roƙa ceto kenan sai Allah ta'ala shi kadai musamman abinda zai kara na abin nan kaga yake lillahi shafa'atu qa'ida lillahi khabar ne muqaddam ash-shafa'atu shine mubtada mu'akhkhar wanda takaddum ma haqqu ta'khir yufidu al-hasra aw lim malaman balaga suka ce duk abinda haƙƙin sa ne akai shi karshe sai aka dawo da shi farko to wannan na nuna fayyace magana da iyakance ta ma'ana ana nufin ceto wani killataccen haƙƙi ne na Allah shi kadai wani baya tarayya da shi shi yasa aka gabatar da lillahi ayyamakum a ce ash-shafa'atu lillahi sai aka ce lillahi ash-shafa'atu domin da an ce ash-shafa'atu lillahi Allah yana da ceto to wannan baya hana kuma wani ya samu ceto amma da aka ce lillahi shafa'atu Allah ne kadai ke da ceto wannan na hana wani ya samu ceto kun fahimta da kyau wa qawlihi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni da ko fadin Allah ta'ala da yace man zal ladhi yashfa'u indahu wane ne wanda zai yi ceto a wurin sa ma'ana babu wanda zai yi ceto a wurin Allah din illa bi iznihi sai da iznin sa shi Allah din kaga nan gure man ba wanda nake nufi ba yanzu baka san me zan faɗa ba kai riga ma nan masallaci man anan gure shi ne mubtada ko to za sai zo mai kenan kabar al-mubtada man zallazi to shi ne suka ce zabin nan shi ma ismul mawsul ne daidai yake da allazi sai zanto allazi na bayan sa taukidi ne gare shi an gane ko kamar ka ce manillazi yashfa'u indahu wane ne wanda sai ya ceto a wurin Allah babu shi sai inda wa illa bi iznihi dole sai inda iznin sa suka ce domin za ismul mawsul ne allazi ma ismul mawsul ne za bi ma'anan allazi sai zanto taukidi ne an gane ko wadansu suka ce a'a za din wannan wato harafi ne za'id wanda yake la mahalla lahu min al-i'rab wato kamar man allazi yashfa'u indahu ne kawai ma'ana dai anan irin wannan tarkibin abinda yake nufi man din nan tana korewa ne kamar ka ce la ahada yashfa'u indahu dan nuna cewa korewa take yi shi yasa aka kawo harafin istisna'i a baya illa istisna'i a baya ma'ana dai ba wanda sai ya ceto a wurin Allah sai inda iznin Allah a gobe kiyama wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati, kam din nan anan khabariyati tufidu at-taksir, abinda suke nuna wa da yawa akwai mala'iku fis samawati a cikin sammai. La tughni shafa'atuhum shay'a, cetonsu baya wadatar da komai. Illa min ba'di an ya'zana Allah, sai fa in bayan Allah ya riga ya yi izini da yin ceton, liman ya sha, ga wanda ya ga dama cikin mala'ikun, wa yarda, kuma ya ga wanda ya yarda a ceta ɗin cikin waɗanda za a ceta. Wa kam min malakin fis samawati, da yawa akwai mala'iku cikin sammai, wannan na nuna yawan mala'iku ɗin kenan. Wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu, la tughni shafa'atuhum shay'a, wato cetonsu ba zai wadatar da komai ba. Illa min ba'di an ya'zana Allah, sai dai in bayan Allah ya riga ya yi izini da yin ceton liman ya sha'u, ga wanda ya so, wa yarda, sannan ga wanda ya yarda a cece shi cikin waɗanda za a ceta. Wato abinda wannan aya take nunawa, mala'iku kansu ga su wato ainihin suna da daraja, suna da kima, amma ba su da izinin su ce a ceci wani, sai in Allah ne ba su izini. To idan ya zanto mala'iku tare da kimar su da falalan su da darajar su, da cewa su ibadun mukarramuna ne, da cewa su mukarrabuna ne, da cewa la yastakbiruna an ibadatihi ne, amma tare da haka ba su da ikon da su ceci wani, sai in Allah ya ba su izini. To ina ga wanda zai zo da dawar ceto ko wani gidan duniya, ce shi zai ceci mutanansa. Ina fatan kun fahimta. Baya ga wannan, sai aka ce wa kam min malakin fis samawati, tare da cewa ba a sama ne kadai mala'iku suke ba, har a cikin ƙasa akwai mala'iku. Kowane mutum da yake tafiya akwai mala'iku tare da shi. Wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kaga da akwai mala'iku tare da mutane, lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Wannan duk mala'iku ne da suke tare da mu. Yata'aqabuna 'alaykum, yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari. Mala'iku safa da yamma suna tare da mutane, lokacin al-asr akwai mala'iku da suke saukowa, wanda su za su kwana, idan asbahi tayi waɗanda suka kwana su tafi, waɗansu kuma su sauko, waɗanda za su yi ne, kullun haka ake yi. To amma sai Allah ya keɓance kam min malakin fis samawati, bai kawo fil ardin ba kuwa. Saboda me? Shi ne malamai suke cewa hikimar a nan gurin shi ne, mala'ikun da ke can sama, musamman saman bakwai, da kuma mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi, waɗannan su ne makusanta Allah cikin mala'iku, waɗanda suka ɗara sauran fada. To idan ya zonto ko su na sama ɗin, waɗanda suke da fada ɗin ba su da mallakar wani abu na ceto a hannunsu, sai in Allah ya izini, to ina ga nagasa kuma? Ba sai an amfare su ba. Ina fata an fahimta. Duk wannan sai ya sake komar muka da magana zuwa ayar baya, qul lillahi shafa'atu jami'a, sai to da ce mulkin Allah ne gaba daya, ba wannan da yake mulkin sa sai Allah ta'ala. To duk wannan me yake nuna wa waɗannan ayoyi da suke kore ceto? Duk wannan ciko ne na tauhidi, yadda da cewa akwai ceto ɗin tabbatacce a wurin Allah, Allah na mallakar sa, ciko ne na tauhidi. Yadda da cewa wani a duniya baya mallakar ceto, ciko ne na tauhidi. Don kamar yadda na sha faɗa mana, nike kuma nanata mana, duk shirka masu shirka sun makale ne da sunan ceto suka faɗa cikin shirka. Kirista suna shirka saboda sun makale cewa Yesu Almasihu Annabi Isa ɗan na Maryamu zai me, zai cece su. Haka mai tarkan Larabawa da suke bauta mala'iku, su ma sun makale ne cewa mala'iku za su cece su. Haka wanda suke bauta Lata da Uzza da Manat, dukan waɗannan sun makale ne cewa da Lata da Uzza da Manat ba su da wuta, ba su da aljanna, amma za su yi ceto ne, su za su sama musu fada wajen Allah. To haka masu bin waliyai da kamba masu da ba su martaban da ba su kai ta ba, su ma duk sun makale ne akan cewa waliyan nan za su yi ceto. Wato ceto wata babbar kafa ce da masu shirka suka samu suka shiga cikin shirka gadan-gadan, kawai ta kofar ceto. Ina fatan kun fahimta da kyau. Shi yasa duk inda aka yi maganar shirka sai kaga akwai maganar ceto a kusa da wajen. Duk inda aka yi maganar ceto kuma sai kaga akwai maganar shirka kusa da wajen. duk inda aka kore ceto sai kaga ana zargin larabawa ne dan sun rike ceto a matsayin wata hanya da suke yin shirka da Allah ta'ala. Ina fatan kun fahimta da kyau. To sai aka kore ceto daga hannun kowa sai aka mai da shi hannun Allah. To idan ya zanto ba mai malakarsa sai Allah kaga kenan ba wanda za a bauta saiwa sai Allah ta'ala shi kadai. Domin abin da yasa har ake bautawa wani Allah din dan zamanin zai saman wa mutum ceto a wurin Allah har sai mutum yayi fadanci ya bauta wannan din dan wannan ya samu masa shiga, to sai aka ce ba ya da shi. Yanzu an rushe mai genan bautar da mutum zai masa genan dan ya samu wannan shigar idan aka ce ba ya da wannan ceta. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Wa qawlihi qul huwa alladhi za'amtum min dunillah لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله يقول كتدسوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله كتدسوا ما ستاريا دوانين الله تنن وان دسك لكما ستيتو وان دسو سك كفا سدكنسو بعد وهي دقى الله با ba daga umarni daga manzon Allah ba, haka kawai suka zabo dan suka ce za su cece su. Kace da su ud'ul ladzina za'amtum, ku kirawo waɗanda kuka riya cewa su masu ceto ne min dunillahi, waɗanda ba Allah din nan ba. Idan ma kun kiraye su la yamlikuna mithqala dharratin, to ba sa mallakar gurgudan kwayar zarra bis samawati wala fil ardi, a cikin sammai ko a ƙasa. To idan aka kore musu mallakar daidai da kwayar zarra ko kwayar komai, aka ce ba sa mallakar komai a ciki, wannan nan hatta ce to ma baya hannun su gina, ba sa iya mallakar abun a matsayin nasu ne suna cin gashin kansu. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi. Abu na gaba, wa ma lahum fihi ma min shirk, sanan ba sa tarayya da Allah wajen mallakar abin, su ba su kadai tuba da mallakarsa kuma ba sa tarayya da Allah wajen mallakarsa. وما له منهم من ظهير, kuma su ba su awa Allah agaji ba dan ya samu mallakar wada ba cikin sama ko kasa. Sai ya zanto me za su tsaya su fike da shi sai to sai Allah ce kuma wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la, sai to baya amfani a wurin Allah sai ga wanda Allah din yayi masa izini ce dukai ce. An fahimta ku? Duk wannan na nuna kore ceto din daga hannun kowa sai a hannun Allah ta'ala shi kadai. قال ابو العباس, اذا انت ابو العباس هنا شيخ الاسلام ابن تيميه كي. ابو العباس يا فدا يتي نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, وبنجي تعالى يا كوريوا وند باكي با يا كوري مسا دكان ابيندا ماسو شركا سكي راتيوا دشي. فنفى ان يكون لغيره ملك, الله يا انا اتي ونينا ده وني ملكين ونا بو اترارن دنيان نان تيوا ملكه سني sai dai Allah ya ba mutum aro. Aw qismun minhu, ko a ce mutum yana mallakar rabin abin koda ba mallake shi gaba ɗaya ba. Aw yakunu aunan lillahi, ko a ce mutum yana zama mataimakin Allah wajen mallakar abin, duk Allah ya kore wannan gaba ɗaya. To yanzu me ya rage kenan? Sai ceto mutum zai dawa, sai ce walami baka illa shafa'a, ba abin da ya rage sai ceto mutum zai ce ai yana da shiga wajen Allah, zai je samun maka fada. Fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman azina lahu ar-rabb, to sai Allah ya ba da labarin ceto din baya amfani sai ga wanda Allah ya yi masa izini. Kama kala, kamar yadda Allah ya ce wala yasfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun, wato su masu ceto ba za su ceci kowa ba illa liman irtaba, sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya yarda da shi. To da haka dai a takaicen takaicewa maganar da muka sha nanatawa shi ne ceto iri biyu ne. Akwai ceto wanda aka tabbatar da shi a shari'ance, shi wannan yana da sharuɗa biyu. Sharaɗin farko shi ne izini, Allah ya yi izini ga mai yin ceton. Kafin Allah ya yi izini ga mai yin ceton, mai ceton bai so bai karan bani. Kun fahimta da kyau? Mai ceto bai so bai karan bani sai zan cecewa ne, sai in Allah ya yi masa izini ya ce je kai ceto. Wannan sharaɗin farko kenan. Sharaɗi na biyu, wanda za a ceta ya zanto Allah ya yarda da maganganunsa da ayyukansa. A maganganunsa ba shirka, a cikin ayyukansa babu shirka. Wannan baya hana mutum ya zanto yana ayyukan sabo, kila yana aikata waɗansu kaba'ira, amma dai a cikin dukkan ayyukan da yake yi ko maganganunsa babu shirka a ciki. To dukkan wanda maganarsa ba shirka kuma aikinsa ba shirka, to wannan Allah na yi izini ga ɗaiɗaikun irin waɗannan domin a cece su. Yanzu sharuɗa nawa kenan ake da sojan ceto? Guda biyu. Sharuɗin farko izini, sharuɗi na biyu fa yarda da wanda za a ceta. To kaga anan gurin idan ka kafa wani ka ce zai cece ka, ka yi ƙarya ta ɓangare guda biyu. Ɓangare na farko da ka ce wani ɗin zai ceto, ba a tafi kiyama wallanta na ka san yana cikin waɗanda za a yi wa izini. Ba ka da wata aya a ƙur'anance ko wani bayani daga annabi a hadisance da aka nassanta sunansa cewa zai ce, yanzu kai ne ka naɗa ki da kanka, yanzu ka ƙarya kai. Na biyu kuma ka ba kanka tabbas cewa Allah ya yarda da maganarka da aikinka, kai ba ka shirka. Tun kafin ka kai ga mutuwa ka san yaya gobanka ko jibinka za ta zo da shi. Yanzu mutum ya yi ƙarya ta ɓangare nawa kenan? Ta ɓangare biyu. Yayin da duk ya naɗa wani mai ceto tun daga nan gurin, ya cece shi wani zai cece shi, wali wani zai cece shi, ya zo makarci ta ɓangare biyu. Ta ɓangaren naɗa waliyan, ta ɓangaren kuma ya sa kansa cikin waɗanda za a ceta. Sa waliyanka ya zama mai ceto, wa ya ce kuma kai za ka zamanto cikin waɗanda za a ceta ɗin? Sa kai ka zamanto cikin waɗanda za a ceta, wa ya ce maka waliyanka yana cikin masu ceta? Ina fatan kun fahimta da kyau. Wanda aka nassanta shine annabi sallallahu alaihi wa sallama. To kuma annabi ba za ka ce wato wannan naku ne ko ɗan ɗariƙa kaɗa ku, ɗan ɗariƙa kaza ku kaɗai ba. Annabi na kowa da kowa ne. Dama wali ne kuka fake kuka ce shi wannan naku ne, ko ɗan ɗariƙa kaza kuna da wali wane. Wanda bai bi shi ba zai samu kaza ba. Annabi kuma na kowa ne. To annabi ne yake da garanti kamar yadda zamu zo mu bayyana nan gaba. Shi kuma wannan baya da garanti. Ina fata mun fahimta da kyau. To kaga annan gurin shi yasa wato ainihin kuskure yake shiga cikin itikadin masjid. Duk wanda zai yadda akwai ceto kace ƙwarai akwai ceto tabbatacce ga sharɗansa guda biyu. To wanda zai iya cewa wannan sharɗa guda biyu a ina suka zo, sai ce cikin Qur'ani. Dan Allah ce man zallazi yashfa indahu illa bi izni. Ba wanda zai ceto a wurin sa sai da me? Sai da iznin sa. To wannan izini ya riga ya bayar ne a baya ko zai bayar nan gaba? Zai bayar nan gaba. To yaya za ka yi kasancewa da wani suna cikin waɗanda za a bai mu izinin alhalin ko ba ka da aya ko hadisi ka haka? Kaga sai an je can. Idan ka ce kyautata masa zato muke dan na ga bawan Allah ne, sai mu ce dukkan kowane mun ne ma muna kyautata masa zato, shi ma kila zai ceto. Kai ma ka kyautata kanka zato, kai ma za ka yi ceto. Ba haka bane, haka ya kamata abin ya zama kenan. A ce ba mu yin ceto sai da izinin sa. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah. Dole sai in Allah ya izini. Wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la. Kaga dan nan gurin hujjoji ne da ke nuna ba a yin ceto sai da izini, wato sharadin farko kenan. Sharadi na biyu yarda da wanda za a ceta. Ayar wa la yashfa'una illa liman irtada, ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da shi. Ayar illa min ba'da an ya'zana Allah liman yasha'u da kome wa yarda. Ayar cikin suratul Taha, yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa liman azna lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ya law ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wannan sharuɗa guda biyu ga sunan a Qur'anance su ne sai da su ne fito zai zama tabbata. Dan wannan shi ne ceto wanda yake tabbatacce wanda ya haɗa sharuɗan nan guda biyu. Ceto wanda yake korarre, wanda shari'a ba ta yarda da shi ba, shi ne dukkan ceton da ya rasa waɗannan sharuɗa guda biyu. Shi ne mutum ya zo ya kafa wani cewa na zai cece shi tun daga nan gurin ba tare da ya samu tabbas ba. Ko mutum na aikata shirka, ya ƙi yin ibada, ya ƙi kyara alaƙa tsakaninsa da Ubangiji, ya fake da cewa wani zai cece shi gobe kiyama. To irin wannan tunanin wato ainihin mutanen Makka na lokacin Annabi kenan da suka bijire masa, sun ƙi yin aiki, sun dogara da cewa za a cece su. Wannan su ne abin da ayoyin Alƙur'ani suka yi ta nunawa, suka makale suka ce wani zai cece su, wani zai cece su. Allah ya nuna waɗannan ɗin da kuka ce za su yi ceto ba su da komai. har ya nuna waɗanda suka fi su ma kuma su ma ba su da komai ta fuskar ceto, to wallatana su. Fa fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, sai ce me, alakumuz zakaru wa lahu al unsa tilka idan qismatun ziza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al huda am lil insani ma tamanna falillahi al akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dha Allahu liman yasha'u wa yarda. Duk aka taro da Lata da Uzza, ba su da komai, aka zo kan mala'ikuwa masu matsayi din, aka ce suwa ba za su ceto ba, to ina ga Lata da Uzza kuma? Mala ce fa hadhihi shafa'atu allati yadhunnuha al-mushrikuna, ceto irin wanda masu shirka suke da tan samu, hiya muntasiyatun yawm al-qiyama, irin wannan ceton korallen ceto ne wanda babu shi gobe kiyama. Kama nafa'a al-Qur'an, kama yadda Qur'ani ya kore. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu ya'ti fa yazdu rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bi shafa'ati awwalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa shfa' tushfa. Kana annabi sallallahu alayhi wa sallam ya bada labari shi kansa annahu ya'ti zai zo ranan tashin kiyama fa yasjudu li rabbihi yasjuda ga ubangiji wa yahmaduhu ya gode ma ubangiji da dangogin yabo irin waɗanda bai taba sanin su ba shi ma sai a ranan Allah zai sanar da shi ma laifi la yabda bi shafa'ati awwalan shi ma ba zai fara da ceto din ba sai yayi wani abu a wannan lokacin tukuna shi ma wanda yake da tabbas mai garanti din kenan thumma yuqalu lahu ya fadi hayi sujuda sai a ce da shi irfa'a ra'sak dago kanka daga sujuda wa qul yusma fadi za a saurari maganarka wa sal tu'ta roki za a baka wajfa tushaffa nemi ceton za a baka ceton. To wannan hadisi kenan ya fayyace mana ga annabi zai yi wannan, to wani hadisi kuma ya nuna dawana dawana su kuma za su muna nan muna jira mu ga an kawo shi. Wannan hadisi hadisi ne mai tsawo Imamul Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi. To wanda suka tawar da janareta sun ce man da ke ciki ba zai fi minti goma ba ko minti sha biyar zai kare, da haka inda akwai waɗanda suke a shirye za su taimaka da ko galan ko rabin galan daga cikin motocinsu ko mashin ɗinsu, to sai su taimaka tun kafin ya abin a samu a hannu tun kafin janareta ya tsaya. In kuma har ya tsaya ba a samu ba to shikenan sai dai mai kiran sallah mai sallah sai sati na sama in Allah ya kai. Wa qala Abu Hurairata lahu sallallahu alaihi wa sallam, Abu Huraira ya faɗa ga manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace man as'adun nasu bi shafa'atika, wani ne mafi arzikin mutane wajen dacewa da ceton ka ranar tashin kiyama. Qala, sai Annabi ya ce, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi a zuciyarsa, ba da munafunci ba, ba da nifaka ba, tare da ikhlasi baya shirka, to wannan shine zai dace da ceton. Yanzu nan gurin a fakaice sharɗa guda biyu na ceto duk sun haɗu cikin wannan hadisin, a wancan hadisi na farko da wannan na biyu kamar yadda suka haɗu a ayoyi, domin sharɗi na farko shine neman izini ko, to annabi ya nemi izini kenan, da ya zo bai zai ya ce wa a ceto wani ba, sai ya faɗi ya sujjada ga ubangiji yana taya ban ubangiji, bai tashi ba har sai da Allah ya ce da shi mai irfa'a ra'sak wasal tu'ta wajfa tushaffa wa qul yusma wa sal tu'ta wajfa tushaffa, har sai da aka bashi wannan izinin sannan ya tashi zai ci. To kaga wannan mun samu cewa annabi ma ba zai ba sai da aka mai izini, mun samu sharadin farko. To sharadi na biyu shine a cikin hadisin Abu Huraira, Abu Huraira ke tambayar annabi wai zai zai ci tanka, ya ce kowa da kowa, sai ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, to wanda ko yake da ikhlasi cikin zuciyarsa shine wanda Allah ya yarda maganganunsa da ayyukansa, kamar yadda muka faɗa wannan baya hana yayi aikin sabo sai dai ba shirka cikin al'amuransa, sannan ba ni faka ba munafiki da tare da shi. Shi ko gadi sharɗa guda biyu sun tabbato a Qur'anance a hadisance. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ما ليتي ونن تيتو ينا تبتا نيجا ما أبوتا إخلاص لإذن أمنجد ونا حديثنا أبو هريرة كوينة تكين بخاري حكا إمام عمر يا روتوش حكا ابن هبان فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله إذن ونن تيتان بايا تبتوا قواندي شركة الله wanda ya shirka da Allah ba zai dace da samun ceto ba ko yayi da awarsa kawai zai zanto da awaci to duk irin wannan ceton shine wanda Allah ke korewa na mutanen da suke shirka an fahimta ko shine wata qiyamul latin nafsun annasun shay'an wala yaqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yusru wa dharil ladzina ittakhadhu dinahum lahiban wa lahwan wa gharratuhum alhayatud dunya wa dhakkir bihi an tusalla nafsun bima kasabat ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تبون هكا دك ونن سيتوني إرم وندا ما سيشركا سيئا ونن شيني الله يقولي وان تبون سيتون سيتوكم شيني آية وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع حقيقة من سيتو تبتتي شيني وبنجي تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص شيني واندي شي سوكد فللانسا بسا غماسو إخلاصي ودن دسك متو دسككشن توحيدي ودن دسك متو باب نفاق تاردسو باب شركة تاردسو فيغفر لهم سي الله يغفر تامسو زنبانسو بواسطة دعاء من أذن له ta hanyar addu'ar wanda Allah ya yi izini gare shi an yi shafa cewa ya ce to li kurimahu domin ubangiji ya girmama shi ya karrama shi wa yanalal maqamul mahmud dan ya dace da matsayi din nan wanda yake mai girma abin yabo wato ceto kenan ya kunshi girmamawa ta bangare guda biyu bangaren wanda aka ba ceto cewa je kai ceto da bangaren wanda aka ce wanda aka ba shi ceto ubangiji na bayar da cetan nan ne don ya nuna matsayin wannan mutumin da aka ba cetan da cewa ya fi sauran mutane daraja da falala wajen Allah wanda kuma aka ceta ubangiji na nuna ya fi wasa gare shi dangane da cewa da fashi mai kuskure ne ya cancanci azaba amma yanzu Allah ya masa rahama ne ya yi masa gafara wato girmamawa ce ta duka mai bangarori guda biyu bangaren wanda aka ceta da bangaren ko mai yin ceto فالشفاعة التي نفاها القرآن أما سيتو إلن وند القرآن يقول إخوة شيني ما كان فيها شرك شيني سيتن دي كسن شاء كوي شركات فإن ذاك سيوان المينايين سيتو كم سيكا لنك روكوان سيتن سن دقنا نقول ينزكا جاء تبتا أحديثا شاء قرآن شاء النبو زي سيتو فأما دن دهك إدن كرو جاء النبو سيتن سن دقنا نقول كرو جيسي تو يازن تو كان هي إبادة كننك سي النبو كاي شركة idan kana so ka dace da cetan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zaka yi shine sai kai hakikanin imani da Allah da hakikanin imani da manzon Allah din kuma ka tsayu akan siriyar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda duk yace yi sai kai abinda yace ka bari sai ka bari wannan baya hana kai addu'a ka roki Allah ya Allah sani cikin wadanda annabi zai ceta amma tun daga nan gurin kana cewa cece ni ya baban Qasim cece ni ya baban Qasim ya zanto ka roki annabi kenan kai shirka da haka ranar tashin kiyama baka cikin waɗanda za su dace da ceton shi annabi dan an tambaye annabi man as'adun nasu bi shafa'atika sai ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda kai yanzu la ilaha illallah ba ta zanto ba khalisan min qalbika tunda ka roki annabi kai shirka ke ina fata an fahimta da kyau to kenan abin da yasa ceto shirka ke shiga ciki kyautu ta zaton cewa wani zai ceto ko wali wani zai ceto ko mala'ika zai ceto sai wanda ke so a cece shi kuma sai ya rinka roƙon mala'ika ko ya rinka roƙon gunkin ko ya rinka roƙon waliyin su kan cewa wato samu cikin ceton ka ya wali wani samu adaman ka kar ka a kula da mu a yi menene da sauransu to wannan din shirka ce to irin wannan ceton shi da Qur'ani ya rusa yace baya nan kuma baya da tasiri a gobe kiyama ko mai shi ba zai ci more ceto ba ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع don haka ne sai Allah ya tabbatar da ceto bi iznihi cewa zai tabbata da ta hanyar iznin sa fi mawadi'a a wurare daban-daban wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma ya bayyana cewa annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas ai ceto baya tabbatuwa sai daga mabuta tauhidi da kuma ikhlasi, su ne waɗanda ceton za su iya cin morir ceto idan an tashi yin ceto. Wato kenan dai wannan bayani, wannan babi ya nuna mana ababai guda biyu. Farko akwai ceto shar'antacce wanda ke a tafiyar da shi tare da sharuɗansa. Na biyu akwai ceto na masu da'awar ceto wanda shari'a ba ta san da shi ba, wannan kuma rusasshe ne. Da haka ayoyin Alkur'ani da suka rushe ceto suna rushe irin wancan ne wanda mushrikai ke da'awarsa. Ayoyin da suka tabbatar da ceto suna tabbatar da wanda shari'a ta tabbatar da shi ne mai sharuɗa guda biyu. Da haka da waɗancan ayoyin da waɗannan babu sun karo da juna. Idan mutum ya fahimci ceto karkashin ayoyin farko wanda suka rushe ceto gaba ɗaya, to sai bi mazhabin Mu'tazilawa wanda suka rushe ceto suka ce babu ceto. To shi ne mazhabin da waɗansu suka ringa bi a Kaduna, waɗansu malamai da ke can Kaduna suka yi ta cewa babu ceto, babu ceto. Suka yi ta koro ayoyin wata ko yau man lati ji nafsun annan sun ce an wala kuwal min ha shafa'atun wala yi wakazu min ha adulun wala hum yin sarun laysa lahum min dunillahi waliyyun wala shafi wa in ta'dil kullu adl la yukhadhu minha la tughni shafa'atu. Duk suka yi ta rushe ceto gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshensa. To wannan ƴan bid'a ne su ma. Mu'tazilawa khawarij su suka fara wannan da'awar a duniya. Sai kuma waɗanda suka fake da ceto su kuma suka ƙi yin aiki suka fake da ceto, to su ma wannan ƴan bid'a ne. Ahlu sunna waɗanda suke tsakatsakiya su ne suka rushe irin ceton da Allah ya rushe wanda akwai shirka a ciki. Suka tabbatar da irin ceton da Allah da manzon suka tabbatar wanda ke da sharuɗa guda biyu. Ta hanyar haka sai ka yi zanto ka yi imani da waɗancan ayoyin a yadda ya dace, ka yi imani da wannan ayoyin a yadda ya dace. Amma in ka shiga ɓangare ɗaya to za ka rushe waɗansu ayoyin ke. In ka ɗauki ɓangaren rushe ceto, ya za ka yi da ayoyin da suka kawo wannan illa min bada an yazana Allahu liman yasha'u wa yarda. ولا يشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. To dake yan bid'a dan bid'a ne, in ya so gina bid'a sa ko me zai, sai su ce ai wannan illa din wai istimrariya ce. To duk adamu ba illa istimrariya tunda ake jiro na har zuwa yau. Amma dan bid'a sai ki kiro abin sa, ba ya jin kunya, ba ya jin tsoron Allah, ba ya jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai ce wai illa istimrariya. Eh wannan istisna'in wai babu shi. Wai manzon da zai shifa inda hu illa bi izini, waye zai ceto ai sai inda izinin su, to kuma izinin babu shi zai a fasara aya haka. To wannan wanda suke rushe ceto daga farkonsa har ƙarshensa kenan wannan ƴan bid'a ne. Wanda kuma suke tabbatar da shi ga kowa da kowa su ma kuma ƴan bid'a ne. Tsakatsakiya shi ne waɗanda suka tsaya suka tabbatar da tabbataccen suka rushe rusasshen. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, suka zanto al'umma ta tsakatsakiya. Ina fata an fahimta. Ƙarin bayani dai game da shi ceto ɗin ya kasu kashi biyu, manya-manyan kashi guda biyu. Akwai keɓantaccen ceto wanda ya shafi manzon Allah shi kaɗai, shi ne zai yi shi kaɗai. Kashin farko daga cikin wannan wanda ya shafi manzon Allah shi kaɗai yana da nau'ika guda uku. Nau'i na ɗaya daga cikinsu shi ne a shafa'atul uzma, babban ceto wanda ke shi ne makura ta fuskar ceto, abinda zai faru bayan an tara mutane a gobe kiyama, kafin a yi hisabi an kusanto da rana kusa da kawunan mutane. Kawunan mutane na ta farfasa, kowa yana cikin jin, yana cikin gumi, ya lullube shi gwargwadon aikinka, gwargwadon sauki da za ka samu na gumin ko yawansa. Akwai wanda gumi iyakacin malwalanta, akwai wanda iyakacin gwiwa, akwai wanda iyakacin kirji, suna yawo cikin gumin su. A wannan lokaci mutane za su ɗunguma su tafi wajen Annabi Adam alaihi salam su ambaci keɓantattun abubuwa da yake da su. Ya Annabi Adam, kai ne Abul Bashar, baban kowa a duniyan nan, kai ne ɗan Adam na farko. Na biyu, kai ne wanda Allah ya sa mala'iku suka yi masa sujada. Wato ka gona abu nabi da Allah yake banci Annabi Adam kinne. Na uku, kai ne Allah ya halicce shi da hannunsa. Duk cikin mutane ba wanda Allah ce ya halicce shi da hannayensa sai Annabi Adam. Dan yace Iblisu, ya Iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Duk sauran mutane kun fa kun ne, amma Annabi Adam da hannayensa Allah. To dan haka gashi tsananin da ake ciki. Ka zo mana a yi ceto, Ubangiji ya yi hisabi wanda zai tafi wuta, wanda zai tafi aljanna, tafi a huta. annabi Adam ya ce me zan je in faɗa ni da aka hana ni cin bishiya na ci nafsi 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 annabi Adam zai ce ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake sai mutane su garzaya sai wurin annabi Nuhu shi ma su faɗi mazaya din da yake da su su ce kai ne farkon manzanni a ban ƙasa kafin ka ba taɓa turo wani manzo ba sai kai saboda ga halin da ake ciki ayi hisabi ka dai kai mana ceto ayi hisabi kowa sai inda ya nufa annabi Nuhu ma ya bada hanzari irin da yake ce ni da na roki Allah abinda bani da ilimi akan sa nace rabbi innabini min ahli wa inna wa'daka alhaqu wa anta hakimul hakimin Allah sai innahu laysa min ahlik innahu qabl ghayr salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kar ka roki abinda baka da ilimi akan sa yace ni da na roki abinda bani da ilimi akan sa in jin cewa Allah min nafsi 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 ni ma ta kaina nake sai mutane su garzaya kuma wajen annabi Ibrahim shi to kai kuma kai ne khalilullahi bil ardi saboda haka ka zo kai ceto shi ma ya bada uzuri sai a garzaya wajen annabi Musa a ce kai ne wanda Allah ya wa magana kai tsaye kai da shi wa kallamallahu Musa ya baka rubutaccen lissafi ya keɓance ka da risalansa a tsakanin mutanenka yace ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min ash-shakirin zo kai ceto shi ma ba da uzuri yace shi ma ga abin da yake ne ne yake san kai mutane su garza wajen annabi Isa alaihi salam ceto kai kuma kai ne kalimullahi kai ne kalimatullahi allati alqaha ila maryama wa ruhun minhu kowane annabi sai an yi masa fadanci da wani keɓantaccen abu da yake da shi wanda sauran ba su yi tarayya da shi ba to annabi Isa shi ba zai ce ga na laifi kaza ba bai ce laifin komai ba sai ya ce a'a ku tafi wajen annabi Muhammad ku allazi ghafara Allahu lahu rabbuhu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shine wanda Allah ya gafarta masa gaba da baya na komai nashi ku tafi wajen sa ana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha wannan dama nawa ne wannan dama nawa ne to kaga wannan shine ake kira ash-shafa'atul uzma shine sai annabi zai fadi ya sujada yayi taban Allah da kalmomin yabon da bai san su ba shi ma sai a wannan rana sannan ubangiji zai ce irfa rasak wa kul yusma wa sal tu'ta wa tafa kamar da mun karanta a baya to wannan ceton shine ake kira al-maqabul mahmud da Allah ce wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan hadisi na cikin bukhari kuma na cikin muslim ghayatu siha kenan hadisin abu huraira to wannan keɓantaccen ceto ne wanda annabi kadai ke da shi yanzu a nan gurin abinda zamu koya daga cikin darasi mu duba matsayin manyan annabawan nan kowanne an ji an roƙe cewa ya zo ya ceto kuma kowa ya san yana da fadadin cikin annabawan dukkan su ai kowa na da fada wajen Allah waɗanda aka roƙa din amma kowa zai ce me nafsi 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 amma tare da haka ko alkhawasul khawas waɗansu waliyai su ba ruwan su ba su ba sa cewa nafsi nafsi kowa su zai ce to kai to shi yasa su masu bid'a sun san zaka kalubalance su da wannan hadisin sai suka yi dabara suka ce to ai kai ne baka sani ba su annabawan matsayinsu ne bai kai ba su waliyai ya kai ne shine sai su koro maka wannan baitin maqamun nubuwati fil barzakhi wa yaqar rasuli wa dunal wali sai ai matsayin annabawa a barzahu wato wa yaqar rasuli sun dan dara manzanni kadan dunal wali amma ba su kai waliye ba kuma to waye a sama kenan gaba da waliye sannan sai wa sai annabawa sannan sai wa sai manzanni daga kasa to ka ko wadancan duk manzanni ne da haka in ba an hana su su wadancan nasu za su samu shiga tunda suna sama da su shi yasa duk a kullun haka take tafiya tana da in sun fada ba a can gurin dan su je can gurin su ce kaza ne sai su fade shi anan dan idan an je can gurin su ce kaza to kun ga wannan shine keɓantaccen ceto da ya shafi annabi wanda annabi Muhammad ba wanda zai wannan har cikin annabawa gaba daya an fahimta da kyau na biyu shafa'atuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha. Bayan mutane sun hau siradi sun haye, karshen siradi shine sai a ji a shiga aljanna. To kuma sai a ji a tsaron da kofa a rufe. Ga an zo kofar aljannan a rufe, nan ma sai annabi ya ce to a bude sannan kowa ya shiga. Akwai wani dogon hadisi wanda Ibn Jarir Tabari da Abu Ya'la al-Asqalani kawo shi, amma da'ifi ne, wanda yake fayyace dalla-dalla daki-daki na wannan cutan. Sai dai malamai suna kafa hujja da hadisin Muslim da annabi sai yake cewa ana awwalu shafi'in fil janna. To sai su kafa hujja da shi wajen wannan cutan da bi cewa shi ma na annabi ne shi kadai. Wadansu ma suna ƙara ƙarfi da ayan da Ubangiji Maɗaukaki sarki ke cewa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Suka ce wawu din nan wa futihat abwabuha, ai wa shaffa annabi sallallahu alaihi wa sallama futihat abwabuha. Sai da annabi ya ce to sannan sai a bude kofar kenan. Sai suka fara da wancan hadisi na Muslim kuma su ƙara masa ƙarfi. Sai yasa suka ce a can gaba a kofar wuta da aka ce wasiqal ladzina taqaw, da aka ce wasiqal ladzina kafaru kai kafin wannan kai, da aka ce wasiqal ladzina kafaru la jannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha babu wawu. Dama da an je kofar a buɗe take, ta kadu ta mai yanzu min alkhayzi kenan. Dama ita a buɗe take kawai za a jefa su ne ciki nan ko za a zo a samu a me a rufe. Shi yasa aka samu wawu kamar yadda ɗansu malaman tafsirin suka nuna. To wannan shi ma ceto na biyu kenan. Sai annabi ya ceto sai a buɗe kofar aljanna shi kenan sai kowa shiga. Wannan shi ma ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai, ban da shi babu wanda yake da wannan cutan. To sai a kawo shi sama-sama, wato ainihin yana da waɗansu takalma na wuta wanda yake kamar ma'alwallantarsa wuta take, amma kwakwalwar kansa tana ta farfasa saboda radadin wutar. To wannan shi ne mafi sauƙin azabar ‘yan wuta, azabar kira. Wannan ceton na za a yi wa Abu Talib wannan ceto shi ma ya tabbata, wato ainihin a hadisin Abbas ibn Abdul Muttalib. Fama tanfa'un shafa'atu shafi'in, dan me kuka fitar da shi daga cikin wannan umumin? To shi ne sai malamai suke cewa wannan fama tanfa'un shafa'atu shafi'ina am ne, wannan kuma hadisin khas ne, la ta'arruda bainal am wal khas. Wancan kowa ba ceton mai ceto ba zai amfani duk mai irin wannan ba, sai fa in Abu Talib, saboda mai, saboda shi hadisi ya zo dan shi kadai ba dan sauran kowa ba. Shi ne ma Imam al-Qurtubi ke ƙara bayani a cikin littafinsa a Tazkira, yace kuma ka iya ba su ansa ta biyu, idan ban manta ba ya faɗa nan cikin Tazkira. Yake cewa ansar da zaka ba su ta biyu shine sai ka ce da su fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ay fil khuruji minan nari. Shi ma na Abu Talib zai fito ne daga wuta, ba za ta amfani da su wajen fita daga wuta. Yace wannan hadisin ko ba ta yi Abu Talib zai fita ba, za a dan sauƙaƙa masa aka. Saboda haka ba cinkaro tsakanin mai ayar da hadisi, ayar tana nan a yadda suke hadisin ma yana nan yadda suke, ba cinkaro da su ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wanne? Na farko dai ya shafi mummunai ne dama. Wannan ya shafi kowa da kowa. Na'am. To wannan kun kake kashi na farko kenan wanda annabi kadai ya shafa ko? To kashi na biyu wanda sauran masu ceto za su samu, annabi da sauran mummunai na iya shiga ciki. Sai dai wannan sauran mummunan ba a san ba su waye, ba sunan kowa, dan haka ganganci ne ka zo ka ce da wane da wane. To wannan kuma daga cikinsu shi ne kamar mutumin da ya yi aikin saɓo wanda ya cancanci a yi masa azaba da wuta. Sai ‘yan uwansa mummune su cece shi, to wannan tun daga nan duniya sukan iya ceton ɗan uwansu ɗin. Hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin ya mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahum Allah fihi. Yace ba wani mummuni da zai mutu a samu mutum 40 su tsaya za su yi masa sallah suna masu roƙon Ubangiji ya tsamar da shi daga azaba, suna neman ceton sa face sai Allah ya ba su ceton. Matukar wannan mutum 40 din ba sa shirka. To yanzu a nan gurin kaga sharadin cin moriyar irin wannan ceton, cin moriyar irin wannan addu'ar shi ma sharadi ne guda biyu. Shi mutumin ya zanto musulmi, dan annabi ya ce ba mun musulmin ya mutu. Wanda koyi mutu yana shirka kaga ba zai ce wannan moriyar ba. Na biyu, waɗanda za su yi masa sallah ɗin su zanto duk masu tauhidi. Dan yace bai qumu ala jinazati ha 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a. Zanto tantagaren ahlus sunna da ba sa shirka. Mutum 40 zuwa abin da ya sama, ba shirka ba bid'a. Arba'in zuwa abin da ya sama, to shi ma nan zai ci moriyar abin nan. To kaga wannan shine amfanin da malamai suke cewa, wato yana da kyau ko da wani lokaci ka kasance tare da 'yan uwanka musulmi su san ka. Duk yadda tsanani ya tsanani, kada ka ɓoye aqidarka kana yi kai kaɗai. Allah aƙalla ka ci moriyar addu'ar 'yan uwanka mummune bayan ka mutu. Wannan ko ba za ka ci moriyar addu'ar su ba sai in sun yi me, sai in sun san ka. Yanzu yayin da duk ake haɗuwa da ɗan uwa a nan wajen karatu a wannan masallaci, ko a Beirut Road, ko a masallacin Bayero, ko a masallaci kaza, ko wuri kaza da aka san ‘yan uwa suna haɗuwa, aka ce wane ya rasu, sai ka ji kowa na taimaka masa addu'a. Sai ka ji kowa na ƙoƙarin aje wurin jana'iza da shi. Sai ka samu taron mutanen kirki waɗanda suke ƙoƙarin nesanta shirka, nesanta bid'a, su ne suka yi gungu a kan gawarka wajen yi maka sallah. To wannan ba ƙaramin riba ba ce za ka ci. Dai in an samu mutum 40 zuwa abin da ya sama, suka roƙi Allah suka ce ya Allah gafarta masa, matukar kai baka shirka su ba sa shirka, duk sabon ka za a gafarta maka. Gashi annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim. Wake da shinkafa kuma mutum 40 dai wanda ba sa shirka. Ga yadda annabi ya faɗa ka haɗa wake da shinkafa, masu shirka da marasa shirka, da masu bid'a da ƴan bid'a. Ko an haɗu da ƴan bid'a, in dai ahlus sunna sun fi yawa shikenan. In dai an samu ahlus sunna 40, to ai su ne ake kirgawa dama. Kun fahimta ko? To kaga wannan kowa zai amfana da shi. Na biyu, ash-shafa'atu fi man dakhala an-nar an yukhraja minha. Akwai ceto na wanda ya shiga wuta saboda zunubinsa, amma annabi waɗansu masu ceto su ceto shi ya fito, kamar annabi da sauran annaba ko waɗansu salihan bayi da ba a san ko su waye ba sai nan gobe kiyama. Wannan hadisai masu tarin yawa sun taru a kansu, gaba ɗayan sahabbai sun yi ittifaki a kan wannan, ba wanda ya saba kan wannan sai Mu'tazilawa da Khawarij. Nau'i na uku, wanda shi ma ceto ne wanda zai iya shafar kowa da kowa, wato kowa na iya yinsa, ba a san ba su waye su waye, duk dai mummune ana sa ran su zaman to masu yinsa, shi ne ceto a cikin aljanna. A cikin aljanna ba ana ceto. Wani na bene na ɗaya, ka zo ka same shi kuma kana bene na uku, ka ce ya Ubangiji a iso da wani inda nake. Sai Ubangiji ta Allah ya karɓi addu'anka ta a iso da shi, dan kai ba za a soko ka ba, dan an soko da kai ya rage maka matsayi. Amma shi idan Allah ya bashi ba komai fa lalace daga Ubangiji, to sai ka nemi ceton wanda yake kasa din, sai a ƙaraso maka da shi sama, a ƙara masa matsayi saboda kai. To wannan mummuni za su ce moriyar wannan gobe kiyama. Akwai aya a cikin suratul Tur da ta yi ishara zuwa ga wannan, walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba. Allah ce waɗanda suka yi imani, suka yi aiki nagari, sai kuma zurriyarsu, ƴaƴansu da jikokinsu su ma suka yi imani, suka yi aiki nagari, sai dai su ƴaƴan ba su yi aiki irin na mahaifan ba. Mahaifan na can benen sama, ƴaƴan suna benen ƙasa, dai ana cikin aljanna. Allah ce alhaqna bihim dhurriyyatahum, sai mu ɗauki ƴaƴansu mu kai musu, mu haɗa su da su. Wama alatnahum min amalihim min shay, ba za mu rigewa iyayen ko ƴaƴan wani abu na aikinsu ba, dan da za a yi kasa da iyayen ka ga an rige musu matsayi. Kullum ri'in bima kasaba rahim. To irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ceton da ya nema ga Abu Salma kenan. Yace Allahu baghfir li Abi Salma warfa'a darajatahu fil mahdiyyin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khalifu fi aqibihi. Tun daga nan gidan duniya annabi ne ya roki wannan, ya nemi wannan ceton ga Abu Salma. Yace ya Allah kai gafara ga Abu Salma, ya Allah ka ɗaukaka darajarsa a can sama cikin shiryayyu, ya Allah yalwata masa kabarinsa, ya Allah haza masa kabarin, ya Allah ka zame masa halifa cikin zuriyarsa, kar sa tozalta koda bayan mutuwarsa. Wato iya addu'a irin ta Annabi, komai wannan an gama komai kenan, da aka wannan me ya rage ba roƙa ba, babu. To wannan hadisi shi ma hadisi na Ummu Salma kenan, yana cikin Sahih Muslim. To da haka dai kun ga kasusuwan ceto yadda suke, da wanda suka shafi Annabi kadai, da kuma waɗanda sauran al'umma suna ciki. Wanda suka shafi Annabi kadai guda uku ko ash-shafa'atul uzma da shafa'atuhu fi ammihi Abi Talib da kuma shafa'a fi dukhulil janna, wannan sun shafi Annabi shi kadai. Sauran wannan kuma shafa'a da sunan cewa yi wa mutum addu'a shine lokacin mutuwarsa, a zo a tsaya a yi masa sallah, ko bayan an binne shi a tsaya a roƙa masa gafara. In auren sallah aka samu mutum 40, can ma wajen addu'a guda 40 dai, duk yadda aka zuwa abin da ya sama, to suka roki Allah, Allah zai karɓi sai sako. An fahimta ku? Shi yasa yana da kyau mutum yan uwansa su san cewa lallai yana kan sunna. Kar ka boye sunna idan kana cikinta, ka fito ka bayyana. Yanzu wani barasa yake sha, kuma yake gasar shan barasa baya jin kunya. Sai kai kana bin sunnar Annabi sai ka ji kunya kuma? Wani barna yake dan daba ne, sunan shi dan daba, sunan shi dan farauta, baya jin kunya ne, bayyana shi dan daba ne, dan farauta ne. Wani dan na deko ne, baya jin kunya ne, sai shi dan na deko ne. Sai suka kira sunnar Annabi sai ka ji kunya, dan dalili me yana ka ji kunya? Me bid'a baya jin kunya ne, sai shi bid'a sai ki. To kuma kai sai kana sunna kuma sai ka rinka boye boye, menene za a yi maka a ciki? Da zaran ka jure ba abin da za a yi, zagi ne na farko za a yi, sai kuma a yi, kuma sai a gaji, kuma sai a daina. Idan tafiya ta yi tafiya, zagin ba yi a gabanka, da ka to assalamu alaikum, assalamu alaikum, sai ka ce ga sunan, ga sunan, da ka riga ka gama da su kenan, ga sunan. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsirul ayat. Mun fahimci tafsirin ayoyin nan da ya kawo su nau'ika guda biyar, ta farko har zuwa ta biyar. Asaniya, na biyu, sifatul shafa'atul manfiya, mun fahimci siffa na ceto wanda Allah ya kore. Ceto wanda Allah ya kore shine ceto na masu shirka, waɗanda suke roƙon, waɗanda suke tsammanin masu ceto ne sai su rinka roƙon, suna bauta musu tun daga nan. Asalisatu, mas'ala ta uku, sifatul shafa'atul musbata, siffa na ceto tabbatacce, wanda muka ce yana da sharuɗa guda nawa? Biyu. Arrabi'atu, mas'ala ta hudu a wannan babi, zikru shafa'atul kubra, ambatan babban ceto, wahiyal maqamul mahmud, shine al maqamul mahmud, wanda mun ambace shi cikin hadisi. Al khamisatu, mas'ala ta biyar, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wa sallam, sifar abinda Annabi zai idan ya zo neman ceto din, wa annahu la yabda'u bi shafa'a, ba wai kawai zai tashi bane ce a ceto ne ya ubangiji, bal yasjudu, abinda zai shine zai sujada. Fa idza uzina lahu shafa'a, shafa'a idan an ba shi izini, sannan kuma sai ya nemi ceto din. Dole dai manzon da zai shafa inda hu illa da izini kenan. As-sadisatu, mas'ala ta shida, man as'adu an-nas biha, wane ne yafi kowa dacewa da ceton manzon Allah? Shine wa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, wanda ya mutu baya shirka baya bid'a, ya sa rai yana cikin ceton manzon Allah. Yanzu a nan gurin kenan, ko da an tabbatar da waliwani da waliwani da waliwani za su yi ceto, sai ka ce sallamna jadalan, mun sallama don mu ji daɗin musu da kai za su yi ceto. Amma da su da Annabi, wai zai fi dacewa da ceto? Manzon Allah zai dace da ceto. Sai ka ce to da ka samu kanka cikin ceton manzon Allah, da ka samu kanka cikin ceton wancan, wanne fi? Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatan waɗansu ka'idoji da ya wuce ikhlasi. Shikenan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, matukar ka tsare baka shirka baka bid'a, to shikenan ka sa rai cewa kana cikin waɗanda Annabi zai cece su. In ko kana cikin Annabi wanda Annabi zai cece su, to kowa ma kana cece kai kyale ka. An fahimta ku? As-sabi'atu, mas'ala ta bakwai, annaha la takunu liman ashraka billahi, wannan ceto baya amfani ga wanda ya shirka da Allah. As-saminatu, mas'ala ta takwas, bayanu haqiqatiha, mun fahimci bayanin haqiqanin ceto. Shine muka ce bayanin haqiqanin ceto shine Ubangiji na yin falla ne ga shi mai ceton, ya karrama shi sai ba shi ceto, don yanzu wannan matsayinsa sama da na saura, kamar yadda Ubangiji ke yin rahama da yafiya
ga wanda za a ce ta cewa kai mai laifi ne amma kuma gashi Allah ya yafe maka.
An fahimta ku? To abinda muka faɗa na daidai Ubangiji ce ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ya halatta a kirayi mutum da suna Rashid ko Malik maimakon a ce Abdul Rashid ko Abdul Malik. In mutum sunansa Abdul Malik ko Abdul Rashid, to baya dacewa a kirayi shi da suna Rashid kadai ko Malik kadai. Amma idan aka sa mutum suna Rashid tun asali ko aka sa masa Al-Malik tun asali, ya zanto ba a nufin kamanta shi da Allah, ana nufin faɗin wannan kalma a matsayin suna gare shi. Wannan baya zama laifi. An fahimta ku? Wannan baya zama laifi. Sai dai in sunansa Abdul Rashid kace kawai Rashid ka takaita, to shi ne sai ya zanto baka kirayi shi da sunansa ba. Ko Abdul Malik ka kirayi shi da Malik kadai, to sai ya zanto baka kirayi shi da sunansa ba. Wannan yace afa anta tuntizu man finnar, me fasara wannan aya? Allah na cewa man haqqa alaihi kalimatul azab, shin wanda kalmar azaba ta riga ta tabbata a kansa cewa Allah zai kona shi da wuta, afa anta tuntizu man finnar, shin kana da damar da zaka tsamar da wanda yake cikin wuta? Shine fasaranta. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da waɗanda suke inkarin ceto ke kafa hujja da ita. Suka ce masu cewa za a yi ceto suna cewa idan mutum ya shiga wuta za a fitar da shi. Gashi kuma Allah na cewa afa anta tunqizu man finnar, shin kai za ka fitar da wanda yake cikin wuta? Wato kenan kamar hadisan da suka ce za a ceto wani daga wuta, wato kamar sun ci karo da wannan ayar, su haka suke cewa. Tsamanin karancin fahimtar sa ne ya gamu dan musu da wannan fahimta. Domin wannan afa anta tunqizu man finnar, shin za ka iya tsamar da wanda yake cikin wuta har halin ya mutu yana shirka, ko ya mutu yana kafiri, ko ya mutu yana munafiki? Ba za ka iya ba, dan waɗannan dukkan su ba masu ceto bane, ba su da ahliya na ceto. Amma wanda duk kuwa ya mutu da ikhlasi, sabo ne ya kai shi wuta, to dama ba zai dawo cikin wuta ba, kamar yadda hadisan Annabi suka nuna. Wannan shi ne sa kai imani da wannan, kai imani da wannan ba da karara kafir kafircewa wani bangare na ayoyin Alkur'ani ba. Amma idan ka dauki wannan ayar ka rushe ceto da ita, ka kafircewa dukkan ayoyin da suka ce akwai ceto inda izinin Allah, akwai ceto ga wanda Allah ya yarda da shi, duk ka kafircewa waɗancan ayoyin, sai ya zanto kana cikin afato wannan bibadul kitabi wa takfuruna bibad fama jazaa man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm alqiyamati yuradduna ila ashaddil azab amma Allah bighafilin amma ya'malun. Ko amma ta amadu, ma'ana shi yanzu mutum zai kafircewa wani sashi na ayoyi, ya yi imani da wani sashi na ayoyi, ba sakamakon wanda yake aikata haka face wato ainihin kaskanci a rayuwar duniya, kuma ranar tashin kiyama kai shi zuwa ga azaba mafi tsanani. Allah ya tsare mu. A takaice dai, mazhabin yan bid'a ne hada ayoyi da ayoyi karo, ko hada hadisai da hadisai karo. Su da sun kalli wannan aya da wannan hadisi, a karancin fahimtar su akwai cin karo tsakanin wannan aya da hadisi, to sai su rushe hadisin kawai su yi gaba. A maimakon su zargi fahimtar su cewa su ne ba su gano ba, su nemi ilimi ga wanda ya fi su, to sai su ƙi yin wannan. Allah kuma ya ce narfa darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim, suka ce narfa darajati man nasha ay fil ilmi, muna ɗaukaka darajar wanda muka so cikin ilimi. Kenan lalle duk ilimin ka wani ya dara ka, duk ilimin wancan wani ya dara ki. Abin da ka kasa fahimta sai ka nemi wani ya fahimtar da kai, amma ba kawai ka tsaya ka yarda da kanka ba, ka rushe ayoyin Alkur'ani, ka yarda hada ayoyin Kur'ani karo, kuma kana kafirce ma ayoyin Kur'ani. Wannan sakamakon da zaka samu kanka a ciki shine mutum ya kafirce ba tare da ya sani ba. Allah ya tsare mu. Wannan kuma yake cewa wai yana bayani dangane da ayatul kursi, inda Allah yake cewa wa ta kursiyuhu samawati wal ard. Ayatul kursi da ita ce Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Wannan ita ce mafi girman aya a Alkur'ani, mai girma. wato mafi daukaka da falala da darajar ayoyi in ka bade kun ayoyi ba aya da tafi ayatul kursiyyu falala a cikin ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma dan ta kunshi tauhidi tauhidul uluhiyya da tauhidur rububiyya da al-asma'i wa sifat gaba ɗaya ta kunshi su ta kunshi nau'ikan tauhidin nan gaba ɗaya siffanta Allah da siffofin kamala Allahu la ilaha illa huwa wato Allah shine wanda ba abin bauta na gaske illa huwa sai shi al-hayyu al-qayyum shine al-hayyu rayayye al-qayyum kuma tsayayye wajen gudanar da rayayyu shine al-qayyum domin al-qayyumiyya tana nufin al-ihatatu bil makhluqina ilman wa hifzan wato kulawa da dukkan halittu ta fuskar sanin me suke ciki ta fuskar ba su kariya ta fuskar ba su bukatun su gaba ɗaya ba tare da an gajiya ba shine qayyumiyya idan an ce al-qayyum tsayayye wajen gudanar da al'amuran bayinsa wajen lura da sama da ƙasa inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ma'ana ubangiji shike rike da sama da ƙasa dan kar su kauce kar su rushe inda za su kauce din waye zai sai rike su ba Allah ba wayum su kusama anta ka'alar azzi illa bi izrihi kaga duk wannan qayyumiyya ce yake kula da sama da ƙasa ko ubangiji shike kula da bayi to shine al-hayyu al-qayyum al-hayyu kuma rayayye to wajen siffanta Allah da cewa rayayye dole ka ce rayayye wato mafi cikan rayuwa domin duk rayuwar da ba ta Allah ba ba cikakkiyar rayuwa bace ba domin duk rayuwar mu rayuwa ce wadda take babu ta rigaye ta sannan kuma babu za ta zo biyo bayan ta an fahimta ko hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura da babu dan adam sai aka samu da shi a sai kaga rayuwar ba kamalar rayuwa bace ba an fahimta ko sannan bayan nan kuma zai zo ya mutu a neme shi a rasa hatta annabi zakariya Allah ya ce masa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a na halitte ka da can ko ba kowa bane kai babu kai ba a same ka ba sai daga baya na halitte ka ashe kowa yana da farau yana da karau yana da farko yana da karfi amma Allah shi al-hayyu ne hayatan da'imatan azalan wa abadan azalan bi ma'ana lam yasbiqhu adamun wa abadan bi ma'ana la yalhaquhu zawalun shine ma'ana azaliyun kuma abadiyun fi Allah ta'ala azali wanda ba da farko abadi wanda ba da karshe huwa al-awwalu wal-akhiru waz-zahiru wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim to shine al-hayyu al-qayyum al-qayyum kulawa da halittu me hujja kan cewa shine kulawa da halittu ne sai ce la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun gangadi baya kama shi ballanta da barci sina muqaddimatun nawmi annawm kuma annawm nafsu muqaddimar barci din da barcin duk ba sa kon ku samu ubangiji ko ba lahumma fis samawati wa ma fil ard shine yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa abin da ke cikin sammai mala'iku da sauran halittu da komai yayi ma ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa lahu mulkin sa ne shi kadai to kaga nan sai ka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi amma ba a ce ma fis samawati wa ma fil ardi lahu sai aka fara gabatar da lahu dan annuna ikhtisasu Allah ta'ala bi mulkiyati ma fis samawati wa fil ardi kefantuwar Allah wajen mallakar abin da ke cikin sama ko ƙasa duk abin da ke cikin sama ko ƙasa mallakar sa ne shi kadai in kaga wani ya samu ubangiji ya bashi aro dan haka dukkan wani mabucin mulki mulkin sa ba hakikanin mulki bane mulkin Allah shine mulki saboda mai muka ce mulkin sa ba hakikanin mulki bane saboda akwai wato abinda suke cewa nukatu da'af akwai bangarori na rauni a cikin mulkin dukkan wani mabucin mulki yana bukatar yan security da su kare shi, yana bukatar ministoci da za su kula masa da waccan ma'aikata da waccan ma'aikata da waccan ma'aikata, yana bukatar gwamnoni da za su kula da waccan jiha da waccan jiha da waccan jiha, yana bukatar ma'abuta shawara a fuskar siyasa, a fuskar tattalin arziki, a fuskar harkokin waje, a fuskar gida, a fuskar wacece, komai dai yana bukatar ma'abuta shawara a fuskar shari'a da komai da komai. Duk wannan me ya haifar da wannan? Kamala ko tawaya? Tawaya ta haifar da wannan. Shi yasa dole sai ya nemi wannan shi mai mulki in ba na Allah bane. Sannan da san ba shi bane kan karaga. Kuma sannan ba shi ne na karshe ba, kuma dole kuma wani zai zo. Ko a dade ko kar a dade ko bana ko bada ko shekara 20 ko 30 ba shi 100 ba, wani dai zai zo. Wani nan ya zo ko yana da rai ko ba ya da rai, duka dai rauni ne. In kana da rai wani ya zo ya karba, rauni ne. Tilasta maka ake ka sauka, rauni ne. Mutuwa kai wani ya hau, duka dai menene ne? Rauni ne. Shi ne fa mulkin mai mulki duk inda yake. Yana tattare da rauni tare da shi, ba komai ba ne. To amma Allah shi ne mai mulki, tabbataccen mulki. Wanda ba taɓa yin wani lokaci da babu ba mulkin. Ko ba a yin wani lokaci da za a zo a rasa mulkin. Babu shi. Shi ne lahu ma fi samawati ma fil ardi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Tunda mulkin sama da na ƙasa dun nashi ne. Da mai sayin ceto da waɗanda za a ceta dun nashi ne. Ashe za a yi ceton ba tare da ya sani ba ko ya yi izini? Don haka sai ce waye zai ceto a wurinsa? Ai ba wanda ya sai ceto a wurinsa illa bi idhnihi. Ya lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَبَنِي تَعَالَى يَا سَن أَبِن دَيْكِ كَافِن حَلْتُو دَ أَبِن دَزِ بِيُو بَايَن سُ مَعْنَا كَافِن حَلْتَر مُ يَا سَن مِي أَكِي تِكِي بَايَن مُتُور مُ كُمَا يَا سَن مِي زِي بِيُو بَايَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَا سَن غَبَن سُ يَا سَن بَايَن سُ غَبَ دَ بَايَا دِن تَ كُو وَتَ إِرِن هَنْيَا غَبَ دَ بَايَا تَ كَافِن حَلْتَا دَ بَايَن مُتُوَا وَتُ كِنَن كَافِن أَهْلِتِ دُنْيَا دَ بَايَن دُنْيَا تَ قَارِي kafin halittu duniya Allah ya san me yake ciki, bayan duniya ta kare Allah ya san me za a yi kiyawa. Wannan yana nuna gamewar mulkin Allah kenan, gamewar iliminsa. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. To wannan suna fassara shi fassara biyu. Sai su ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah. Illa bima sha'a, sai gurgudan abin da ya so. Ma'ana ba ka iya sanin wani abu cikin al'amuran da za su amfane ka a duniya ko a lahira sai irin abin da Allah ya sanar da kai. Don kowa an halitte shi, an haife shi yana jahili. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wato kenan ba ma sanin komai, da ma san jahiliya ka halitte mu, sai me? Sai abinda Allah ya so mu sani na game da abinda ake sani din. Waɗansu suka ce a wallahi yutuna bi shay'in min ilmihi, su bayi ba sa sanin wani abu game da shi Ubangiji din, game da zatinsa, illa bima sha'a, sai abinda ya ga dama shi ne sai ya bayyana miki, ya bayyana wa bayi siffofinsa, amma zatinsa ba za su iya sani ba. Wai taba ganin Allah? Wanda ya ce ya gani ma ƙarya yake, ko da su bayi da za su iya sun gani ƙarya ne. Annabi Musa ce arini anzur ilayka, Allah ce me? Lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fastaqarra. Abu Dharr al-Ghifari ya tambaya annabi hal ra'aita rabbaka, a cikin hadisin Muslim annabi ce nurun anna arahu, wani haske ya shiga tsakanina da shi, ta yaya zan gan shi? Ban gan shi ba, annabi bai gan shi ba, annabi Musa bai gan shi ba. To kuma kawai sai kai ka zo wani kowane mai geza ko mai giginya ya zo gan shi, ka za mu zai yi ba. Ba wani wanda zai gan shi kenan. Ba wani wanda zai gan shi. Nan tara ni haka Allah ce da shi, ba za ka gan ni ba. Nan kuma ni na fai sayi fa'alu kenan. Wato ko da nan gaba ba za ka gan ni ba a nan duniya kenan. Amma ranar tashin kiyama mu ne za su gan shi. To shine wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, ba
ba su isa ba su kewaye da sanin Allah zatinsa din illa bi mashi a sai dai abin da ya so su sani na siffofinsa. Siffofinsa kuma gaci ya bada labarin siffofinsa. Daga cikin siffofinsa shine al-Maliku al-Quddusu as-Salamu al-Mu'minu har zuwa ƙarshe. Duk wannan siffofi ne illa bi mashi a dinki. Sai ce wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Kursiyin Allah ya yalwaci sama da ƙasa. Wato sama ta ɗaya ta fi ƙasar duniya faɗi, gaba ɗayan ƙasar duniya sama ta ɗaya ta fi ta faɗi da girma, sama ta biyu ta fi ta farko, ta uku kuma ta fi ta biyu, haka har kaje ta bakwai ta fi dukkan sauran girma. To abin da yake gaba da saman bakwai shine kursiyu, to shi kuma kursiyu ɗin nan gaba ɗaya ka tattara saman sammai ta ɗaya zuwa ta bakwai ka sa su gaba ɗaya cikin kursiyu, tamfar ka ɗauki zobe ka jefa cikin daji. Shi yasa sai Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. Kursiyin Allah ya yalwaci sama da ƙasa wajen faɗi, ma'ana ya fi sama ya fi ƙasa faɗi. Ka haɗe sammai ka haɗe ƙasai gaba ɗaya, kursiyu ya fi su girma. Wannan mai kidnawa girman mulki, girman mulki, girman kudura. Misalan bu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. To tunda kursiyi ya fi su girma, ya yalwace sama ya yalwace ƙasa, to amma an ambaci kursiyi sai dai ka ji sunan tunda baka taba ganin sa ba. Sama kuma ka dan hango, ƙasa kuma kana raye a kanta. To saman da ta hango girmanta ya fi ƙarfin misali a wurin ka. Dan yanzu idan mutum zai kalli sama yana waje, zai bukaci sai daga kai duk inda ya kalla sama. Idan ya haka dai zai ga sama, in ya haka ma zai ga sama, ba haka bane ba? Saboda girmanta. Ƙasa kuma ga shi nan abin mamakinta, inda ruwa ke cikin yankin ƙasa, inda tekuna suka mamaye ya fi inda bil'adama suke. Ka ɗauki mafitin duniya ka gani. To idan ka ɗauki tsandauri inda babu ruwa kuma na teku, ga kuma gulabe a ciki, ga koguna inda dai duk mutane ba sa rayuwa. To kuma ka ɗauki tsantsar ƙasa inda bil'adama suke raye ɗin gaba ɗaya, ka haɗa da sauran shantam ɗin filin da ba mutane a ciki. Mutane ba su ci kashi ɗaya cikin goma na ƙasa ba. Saboda girmanta, duk wannan nuna gajiyawar ɗan Adam. A nuna ɗan Adam bai isa komai ba. A cikin ƙasa ɗin fa bai isa ya mallaki ƙasa ba, ballantana ya ce sama. To tare da girman sama ɗin da girman ƙasa sai ce wala yaquduhu hifzuhuma, baya gajiyar da Allah kiyaye sama ɗin da kiyaye ƙasa, sai da ba za su samu rauni ba ko tagarda. Wa huwa al-aliyyul azim, shi Allah shine al-aliyyu, wato madaukaki, daukaka iri uku, daukakan zati, daukaka ta rinjaye akan halittunsa, daukaka ta girman matsayi a cikin zukatan wanda suka yi imani da shi. Idan ka ce al-aliyyu kenan, al-azim ko mai girma. To da haka kursiyu kenan wani halitta ne cikin halittun Allah, wanda akwai asar daga Abdullah ɗan Abbas ya ce al-kursiyu mawdi'ul qadamaini, wato yana girmansa ya yalwaci sama da ƙasa, sannan kuma a can saman kursiyu kuma akwai wani ruwa tafkeken teku, ba wanda ya san me yake rike da shi sai Allah. To kuma a saman ruwan nan al-arshi yake. Shi kuma kursiyu da ya fi sama da ƙasa ba, in har ɗauki kursiyu kuma an jefa kan al'arshi ka ba sa komai ba, ka baka ɗauki zobe ka jefa da shi cikin daji. To kuma Ubangiji ya daidaita kan al'arshi. Shi ne Abdullah bin Rawaha ya ce shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al'arsha fawqal ma'i tafin wa fawqal arshi rabbul alamina وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين. إذا نتبتر القول إن الله قد جاني نتبتر وتامكو مركا فريسي نتبتر وتؤنسن الأرش ينا كالروا نتبتر وبنجي كمينا كان الأرش أم فايتكو تدعك تنبر كرسي وسمات الأرش يجاو دم سوا فائدر دكو giram dan mutan girman suran wannan. In za mu tsaya tafsirin da fillah fillah ya ce haka, amma dai wannan zai baka fikira amma dan ka san girman ta da annabi ya faɗa cikin hadisi.
shi yasa mutum sai ya rika karanta da dare kullun zai kwanta barci. Annabi ce Allah zai turo ma mai gadi da zai rinka kiyaye ka, wannan baya hana ka rufe gidanka, wannan baya hana ka dauki mai gadi, amma dai Ubangiji zai turo maka hafiz, la yazalu laka min Allahi hafiz. Shi wannan hafiz din da Allah zai turo maka dan mai gadi na kofar gida zai hana barayi ne shiga, amma aljanu fa, to aljanu sai ayatul kursi kenan. Sai karanta suratul baqara a cikin gida, da haka sai kai kokarin ka iya karantawa daidai, matanka su iya karantawa daidai, ƴaƴanka da sun fara magana su iya karantawa, kowanne zai kwanta barci ya karantar da ƴaƴansa wannan, su ma su rinka yi da kansu. Wannan cikin sunnonin da bai kamata mutum ya sake da su ba. Wai wannan yake cewa wai kenan idan mutum ya yi mafarki ya ga Annabi shikenan ya haye. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mafarki ya ganni to hakika ya ganni da gaske, dan shaidan baya kama da ni. Wannan ya tabbata daga Annabi. Wannan haka Annabi ce, amma ba cewa idan ka mafarkin ka ganshi ba shikenan ka haye ka daina aiki. Wanda suka ganshi suka rayu da shi ma suka je yaki da shi suka dawo da shi ba su ce sun haye ba gaba daya. Aiki suka yi ta yi tukuru. Qur'ani na so gana musu bishara amma suna ta aiki tukuru ba su daina ba. Kuma in kana so mu gane in kai mafarki ka ga Annabi a ce ka haye, to sai mu ga kuma ka fi kowa ibada. Da gangan jiki ko da dukiya in kana da ita. Ka fi kowa tawazu da kaskantar da kai, to alamar ka haye kenan. Amma kai mafarki ka ga Annabi ka ce ka haye amma kuma kana tsiyarka, to baka haye ba kenan. Dan ganin Annabin kadai ba shine zai ce ba za ka shiga aljanna, ba shine zai baka tabbas in shiga aljanna ba, ya kore maka shiga wuta. Dan in haka ne waɗansu sun gashi da ransa, waɗansu sun bashi taimako ma da ransa, duk ya yi mu'amala da waɗansu, ya gaisa da waɗansu. Sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ta suka ma Annabin ya zo ya musu addu'a, ta suka yi rigarsa ji a ɗauka a yi musu rikafani da ta rigar Annabi, dan jikin Annabi ya taɓa jikinsu. Amma duk da haka Allah ya masa alƙawarin azaba. Kaga ba gani ba kenan, karewar gani ga shi dai rigar Annabi ce ka sata. Kuma ya zo ya maka sallah. To amma duk da haka Allah ya masa alƙawarin azaba. To kawai ballanta na ka ganshi a mafarki. Ina kuma a farkin ka fahimci hadisin wannan, na sha maimaita mana ma'anar. Ma'anar wanda ya ga Annabi a mafarki. To ya kai ka san Annabi ne. Ba wai kawai duk wanda kai mafarki da shi a mafarki za ka ce ya ce ni ne Annabi, kuma ka ce eh lalle ka tashi kana ba da labari ai je na ga Annabi a mafarki. A'a. Yanzu kai dole dama sai in kai ka zama ahlus sunna, ahlus sunna kuma ka karanta sirar Annabi kenan, tarihin Annabi, siffofinsa na halitta, siffofinsa na ɗabi'a. Wannan siffofin da suka tabbata cikin hadisai cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su kasake mutum ne ba dogo bane ba, ba kuma gajere bane ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da fadin kirji, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da fari, farin fuskar sa na karkata zuwa ga jajajaja. Annabi sallallahu alaihi wa sallam na da karan hanci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam fari idansa fari kal, bakin kuma baki wuluk. Sallallahu alaihi wa sallam yana karkata zuwa ga kaza. Annabi sallallahu alaihi wa sallama gashin kansa yana da yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da gashi cikakken gemu da saje a haɗe, dan bai taɓa yankewa ba, cikakke tas a haɗe yake. Sallallahu alaihi wa sallam kuma yana yawan san fararen kaya, kuma yana kanci. Sallallahu alaihi wa sallam kuma baya kallon mutum ya zura masa ido kwar. Sallallahu alaihi wa sallam idan kuka haɗe ido kuma sai ya soke idon saka, baya zura maka ido yadda zai gaji yadda kai ya sa ka rasa inda zaka sa kanka, ya ta kallon ka dan zalama, baya yin haka. Sallallahu alaihi wa sallam. To waɗannan siffofin na Annabi idan ka kiyaye su sai ka ga mutum a mafarki sai ce ni ne Annabi, to wannan sai ka sa ran ka ga Annabi cikin mafarki. Yanzu kana daga cikin ga dai wata bishara, amma abinda zai sa bisharar ta tsore kai ta yin ayyuka da gani. To amma kawai sai ka ga wani mutum baya da gemu a aski haɓarsa ta ce ni ne Annabi, to wallahi ke dan ne ba Annabi bane. Ko ka ga wani mutum gajere ya ce ni ne Annabi, ko ka ga wani mutum bakin fata baki wuluk ba Balarabe bai ce shi ne Annabi, wannan duk ƙarya yake maka ce dan ne kawai zai yi wadare ka. Ka ga wani mutum da ya kawai dai ga dai sufa dai ta sauran gama garin mutane kawai ya ce maka shi ne Annabi. To da haka idan kana so ka yi mafarki da Annabi ya zanto tabbas, har ka gane Annabin na gani ko ba shi na gani ba, karanta tarihin Annabi, karanta sirarsa,
ka duba sufofin annabawa sallallahu cikin Bukhari da Muslim, ka duba Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ka duba wani ne wani littattafai da aka wanda suke faita sufofin annabawa sallallahu alaihi wasallam, don su koyi hadisi ingantattu sufofin sa na halitta, sufofin sa na halayya ta yau da gobe. Dai idan ka gani a farki ka san tabbata da ni, amma ko ba wani zaka zo ka gani ba, ka ga wani buzu, ka ga wani sarki yalla yazo ya ce maka abin nan, ya fito daga wajen can Morocco ko wajen Mauritania ya ce maka shine annabi, to kaga wannan. Wannan yace da Allah idan ana cikin karatu aka ga ayoyi a rinka taimaka mana da fassarar su, insha Allah. Wannan yake cewa wai yana neman bayani dangane da istighasa da tabarruki da tawassuli, wannan duk mun yi su a kasan suwan baya, sai ka nemi masu kafir sai su fayyace maka kafir kafir din wannan bayanan su. Tabarruki babi ne guda nan gurin ko mun karanta shi a baya, fassali guda mun karanta shi a baya. Haka tawassuli wannan mun sha ansawa cikin fatawa, haka kuma abin da ya shafi wato abin nan istighasa shi ma babi ne guda muka karanta shi, saboda haka sai mutum ya nemi wannan kafir din. Su ko masu kafin dabarar da ya kamata su rinka yi don su sauƙaƙa kansu kuma kasuwancinsu shi ma yayi kyau, shi ne idan mutum ya ɗauki kasar ɗin sai ya rubuta date ɗin wannan kasar ɗin, sai kuma ya rubuta me aka yi bayani a ranar, misali babin istighasa ko an yi magana akan tawassuli ko kaza, ya samu dai wani unwani, wani headline da zai ba kasar ɗin wanda za a ƙunshi saƙon da ke ciki. Kaga da an tashi nema da an zo da ya kalli jerin kasar ɗin sai ya san me ake ciki. Ba kawai jere kitabut tauhid ba na ɗaya na biyu na uku, idan muka je muka ce ina ka magana tawassuli bai sani ba, wannan su ma don su gyara sana'a su. Wanda ya sujjada ga wani yayi shirka, tambaya ta ƙarshe kenan, duk wanda ya sujjada ga wani yayi shirka tabbas. Me kake so ka ce a nan gurin? Mun ce Allah ya ce annabi Adam mala'iku su yi masa sujjada sun yi masa, kar ka haɗa wannan da wancan. Wancan sun yi ne da umarnin Allah, an bayyana ko? Saboda haka sun da umarnin Allah suka yi zai zama shirka? Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana minal kafirin. Duk abin da ake da umarnin Allah ba shirka bane ba, an bayyana ko? Ko da Hajar al-Aswad da aka ce sun bace shi, kaga wannan da umarnin Allah, shi yasa Umar dan Khattab ya ce na san kai dutse ne, baka ci tsawo ko amfanarwa, ba dan na ga manzon Allah ya sumbace ka ba zan sumbace ka ba. Hajar al-Aswad dake jikin Ka'aba, an bayyana ku? To dan haka sujjada da aka wa Annabi Adam sujjada ce da umarnin Allah. To shi yasa waɗansu malaman suke cewa wato ainihin ibada ce Allah ya umarta mala'iku su yi masa shi Allah din, amma aka mayar da Adam ya zama sujjada, kamar yadda mu aka umarce mu mu kalli Ka'aba mu yi sujjada, yayin da kuma sujjadan muna yin ta ne don Allah, don Ka'aba din ba ita muke bauta ba, wa muke bautawa? Amma inan da alƙibla Ka'aba. To haka su ma mala'iku Allah suka bautawa, amma wa aka samu sai zama masa alƙibla? Annabi Adam ne kawai magana. To yanzu kaga idan kai wa wani sujjada kai wannan ba kai irin ta mala'iku ba kenan, don farko kai ba da umarnin Allah kai ba, sannan kai da kai masa kai ne a matsayin shi ne ka bauta Allah ka ce wannan ne alƙibla, ka sai ce to waye ya ce maka wannan alƙibla ce? Mu dai Ka'aba Allah ne ya ce mana alƙibla ce. Wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Mala'iku kuma Allah ne ya ce musu Annabi Adam ne alƙibla din ce, bisa ga wannan fahimtar ko wannan fasara. Su ma wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, kai kuma waye ya ce ka sa wane ya zama shi ne alƙiblarka? Daga ina ka samu? An fahimta ku? To wannan shi ne. Abu na ƙarfi shi ne a madadin kwamitin masallaci nake roƙon wa masallaci ɗin alfarma da makaranta gaba ɗaya, kasancewar ana wahalar mai ɗin nan matuƙa, za a ga wani lokacin janareta ɗin nan babu mai, sai an je an sai na black market a kallafa wannan yau gobe a kallafa wannan GB, abu ne kuma na yau da gobe yana da wahala matuƙa. Kuma Najeriya ba ta tabbas a halin yanzu, ba wanda zai ce ga lokacin da wutar lantarki za ta gyaru a nan ƙasar, komai ma na ƙasar ba wanda ya sai ce ga ranar da zai gyaru, inda tafiya ake ta yi. Karatu kuma za mu yi ta har illa ma sha Allah, shi ne dai nasibin da muke sa rai da ya ɗaukewa mutum kewar musibar da ake ciki a ƙasar nan. Ko amma mutum ya samu abin da zai gyara kiyamarsa, mutuwa dai dole a mutu ka sauransu. To sai muke roƙon alfarma ga waɗanda suke da
ba cikin masu halartar karatu kila ko wani yana da alaka da gidan mai, ko yana da shi, ko yana aiki a can, ko yana da aboki mai gidan mai, za mu sai jarka 50 liters kullum ya kasance tana gidan mai. Idan sun samu sai a zuba mana, sai mu biya wannan kudin 50 liters sai a kawo aji, shikenan an daina fama da cewa yau ba mai gobe ba mai jibi ba mai dangane da generator. Duk lokacin da aka kawo 50 liters generator zai amfana, motar makaranta kuma za ta amfana. Duk lokacin da ya kare kuma sake kaiwa wani, lokacin da ya kare sake kaiwa a samu. To in dai muka samu wannan cikin waɗanda suke da alaka da gidan mai din, ko nasu ne, ko suna aiki a can, ko suna da alfarma a wajen, to wannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske wajen gudanar a karatuka da kuma sauran ayyukanmu da suka shafi makaranta da masallaci gaba ɗaya. Ubangiji Allah ya taimaka mana. Don haka idan an samu masu wannan din, idan an tashi sa iya nema na su yi mun bayani, ko ɗaya daga cikin 'yan kwamitin masallaci su yi musu bayani, don sai a sai jarka ɗin kuma sai a basu. Allah ya taimaka mana.
والآن مع التلاوة.